Voice of America, direct from Washington, VOA. Sasha, Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 2 ga watan Yuni a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Amurka za ta ba Ukraine wasu sabbin makaman roka don kare kanta daga mamayar Russia. Wani dan bindiga ya harbe mutane hudu a wani asibiti dake garin Tulsa a jihar Oklahoma dake nan Amurka. Sannan za ku ji takaddamar da ta kaure tsakanin rundunar yan sandan Ghana da jakadiyar Burtaniya a kasar.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jam'iyyar APC a jihar Nasarawa ta zargi uwar jam'iyyar da yin wasu sauye-sauye gabanin zabukan fidda gwani, lamarin da ke neman kawo rabuwar kawuna yan jam'iyyar a jihar. Bayan haka za ku ji cewa hukumar kula da yawan jama'a ta Najeriya da haɗin gwiwar hukumar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana damuwa akan illar da ke tattare da mata masu ɗaukar ciki da ba a shirya masa ba, kamar yadda wani rahoto da aka fidda ya bayyana. To ko me hukumomin Najeriya ke cewa game da wannan batu?
Dole ne mazaje su gane cewa bai kamata a yi ta aihuwa ba tsari ba. ‘Ya’ya albarka ne, amma za ka kaɗa a duniya da ba za ka kula da shi, ka sa shi a makaranta, ka shayar da shi ba, ba amfani ma a kawo ɗan da zai zo ya sha wahala a duniya.
Mrs. Pauline Tallon, minista harkokin mata a Najeriya kenan, muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis, yau ma muna nan tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka za ta ba Ukraine ƙarin rokoki da wasu makaman yaƙi na zamani da kudaden su suka kai dala miliyan 700. Yayin da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine ta shiga wata na hudu. Sai dai fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce Ukraine ta yi alkawarin ba za ta harba makaman cikin yankin Russia ba. Jami'an gwamnatin Amurka sun ƙara da cewa wannan tallafi na makamai an samar da shi ne don yin amfani da shi a halin da ake ciki wanda ke wakana a gabashin Ukraine. Karamin sakataren tsaron Amurka Colin Kall a ranar Laraba ya ce za su tura sabbin rokoki guda hudu. Amma za a kwashe mako uku ana horar da dakarun Ukraine kan yadda za su yi amfani da su. Sai dai jami'in bai faɗi a ina aikin horar da dakarun zai kasance ba. Amma ya ce makaman suna nan a ajiye a wani yanki a nahiyar Turai. Yayin da yake jawabi a wani taro da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya halatta a ranar Laraba. Sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce babu masaniya kan yaushe za a kawo ƙarshen wannan rikici. Yana mai cewa ƙungiyar ta NATO za ta tabbata Ukraine ta samu kwakwaran madafa idan an zo hawa teburin sulhu. 'Yan sanda a jihar Oklahoma da ke tsakiyar kudancin Amurka sun ce mutane hudu sun mutu, kana wasu sun jikkata bayan da wani dan bindiga ya buɗe wuta a wani asibiti. Wani kakakin 'yan sanda a daren Laraba ya ce sun tuntuɓi dan bindigar a cikin asibitin St. Francis da ke garin Tulsa cikin 'yan mintuna bayan da aka sanar da su halin da ake ciki. Kamfanin jalancin labarai na AP ya rawaito cewa dan bindigar ya harbe kansa bayan da ya kashe mutanen. Jami'an tsaron sun ce har yanzu babu cikakken bayani kan dalilin da ya sa dan bindigar ya shiga ginin asibitin da manyan bindigogi ya buɗe wuta akan mutane ya kuma harbe kansa daga baya. Harin wanda ya auku a jiya Laraba na zuwa ne ƙasa da makonni biyu bayan da wani dan bindiga ya kashe yara 19 da malamai biyu a wata makarantar primary da ke garin Uvalde a jihar Texas, waɗanda aka fara jana'izar wasunsu a jiya Laraba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sun kai hari kan wani ayarin motocin dakarun wanzar da zaman lafiya a arewacin Mali. Harin da ya yi sanadin mutuwar wani sojan ƙasar Jordan ya kuma jikkata wasu mutane uku. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya ce an kwashe kusan sa'a ɗaya ayarin dakarun yana fafatawa da maharan. A cewar ofishin dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali, wannan shine hari na biyar da ake kaiwa ayarin sojojin a arewacin Kidal a cikin makon nan. Ita dai ƙasar Mali ta kasance ƙasa mafi haɗari ga ɗimbin dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ayyukan wanzar da zaman lafiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Jam'iyyar APC a jihar Nasarawa da ke Najeriya ta zargi uwar jam'iyyar da neman haddasa rudani da kawo rabuwar kawunan 'ya'yan jam'iyyar a jihar, biyo bayan sauya sunayen wasu delegate da za su gudanar da zaben fidda gwani na 'yan takarar da aka yi. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton. A wata ganawa da manema labarai, shugaban jam'iyyar APC a jihar Nasarawa, Mr. John Mamman, ya bayyana cewa wasu 'yan takara da dama sun janye daga shiga zaben saboda sauye-sauyen sunayen delegate da uwar jam'iyyar ta yi. Ya ce mu a jihar Nasarawa ba mu yi mamakin yadda uwar jam'iyyar take tafiyar da harkokin jam'iyya don tunkarar zaɓuɓɓukan baɗi ba. Bayanan da na samu na nuni da cewa an gano takardun sunayen delegate kashi biyu da suka yi karo da juna. Honorable Ahmad Aliyu Wadada da ke neman kujerar majalisar dattawa a shiyar yammacin jihar Nasarawa ya bayyana takaicinsa kan yadda har yanzu ba a gudanar da zaben a yankinsa ba.
Abin da ke faruwa a jam'iyyar APC abin bakin ciki ne. Ni da nake magana nan da ke na rubuta wa jam'iyya na janye daga zaben. Saboda list na delegate wanda ita ce ta fito dalilin congresses da aka yi da kuma affirmation a ƙarshe da aka yi da kuma adoption da aka yi na duka list guda ɗaya da shi ya kamata mu yi zaɓe. A satin da za a fara zaɓen gwauna da na 'yan majalisa na jiha aka kawo wata list wai daga headquarters na jam'iyya a yi zaɓe da ita. Na ce ba zan je zaɓe a kan rashin ƙa'ida ba. Kuma janye wanda na yi yau ga ta nan Allah ya nuna gaskiya. Har yanzu ba iya zaben bari jima ake ta yi. Don ita list ɗin da aka canza an sake canza ta ita kanta don dai kawai wai don ana son wani ne daban ya yi nasara.
Shi ma Alhaji Salihu unguwar magaji a lafiya ya ce masu ruwa da tsaki a jihar sun tursasa ɗora 'yan takara da ba su da amincewar al'umma.
Amusu barazana ne da tursasawa da cin mutunci.
An ka ce barazana ne kenan
aka yi. Barazana shi ne duk wanda bai zaɓi abin da gwamnati ke so ba za a cire shi a makamin shi kuma za a iya koran shi a jam'iyyar. Kuma duk wani abu na arziki da yake nema gwamnati ba za a bashi ba don bai bi abin da gwamnati ke so ba.
Haka su gwamnatin suka ce kenan.
Haka suka faɗa daga gare ni Alhaji Salihu unguwar magaji haka suka faɗa.
Duk ƙoƙarin jin martani daga uwar jam'iyyar ta APC a Abuja ya ci tura domin kuwa na aike da saƙo na kuma kira mamba a kwamitin gudanarwa na jam'iyyar APC dattawo Alikumo amma bai samu sukunin amsa wayata ko maido da amsar saƙon ba. Gwamna mai ci a jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule shine ya samu tikitin tsayawa takara a jam'iyyar APC yayin da David Ombugadu ya samu tikitin tsayawa takarar gwamna a Inuwar Lema ta PDP. Mr. Nentawa Yilwada shine ya samu tikitin takarar gwamna a jam'iyyar APC a jihar Filato yayin da Honorable Caleb Mutfang ya kasance dan takarar gwamna a jam'iyyar PDP. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Hukumar 'yan sandan Ghana ta buƙaci jakadiyar Burtaniya a ƙasar da ta guji tsoma baki a harkokin da ba su shafe ta ba. Kalamar rundunar 'yan sandan ta Ghana na zuwa ne bayan da jakadiyar Harriet Thompson ta wallafa wani rubutu a shafinta na Twitter inda ta bayyana cewa an kama wani mai fafutuka mai suna Oliver Barker Bomowo. Sai dai jakadiyar ta ce an yi wa kalaman nata mummunar fahimta. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da sabon wakilin muryar Amurka Idris Abdullahi Bako ya aiko mana daga Accra.
Shi dai Oliver Barker Bomowo, hukuma na tuhumarsa da yin barazana ga tsaron ƙasa, wanda sanadiyar haka ga kama shi a farkon shekarar nan kuma aka ba da belinsa a watan Afrilu. Wannan rubutun da Harriet Thompson ta yi bai yi wa hukumar 'yan sandan Ghana daɗi ba, wanda ya sa ta rubuta doguwar wasiƙa mai shafi hudu ga jakadiyar da ke nuni da cewa ta saba yarjejeniyar Vienna kan hulɗar diplomasiyya na 1961, wanda ta umarci ofisoshin diplomasiyya da kada su tsoma baki cikin harkokin cikin gida na ƙasar da suke a ciki. Wasiƙar ta jaddada cewa alaƙarsu da mai fafutukar ta dace da manyan dokokin ƙasar, domin haka maganar da jakadiyar jam'iyyar ta yi ba shakka an yi ta ne daga wani matsayi na son rai ko kuma rashin fahimta. Jakadiya Harriet Thompson ta fito a gidan talabijin na GH1 da ke Accra inda ta yi ƙarin bayani cewa hukumar bata fahimce ta bane.
So it is clear from the reaction that it has not been received in the way that it was intended.
Ya tabbata daga abin da ya faru ba fahimci abin da ake nufi ba, kuma ba lalle bane sai na mayar da martani ga IGP ba. A cewar ta, bata yi nufin mugu a sakon da ta isar ba. Masana da manazarta sun saba akan ko matakin da Inspector General din ƴan sanda ya dauka na bayyana korafinsa ya dace. Shugaban tsangayar ilimi a kwalejin Dakarun Ghana Dr. Vladimir Antwi Dansu da sananne dan jarida Kwesi Pratt duk sun goyi bayan hukumar da wannan matakin da ta dauka. Malami a jami'ar koyon aikin jarida dake Accra Zakariya Tanko Musa ya bayyana ra'ayinsa kamar haka.
Sai ka san diplomasiya kuma shi kuma yanda al'amari shi yake akwai wadansu abubuwan da ba a tsowa ana magana a bayyane. Za yanda matakin da ya kamata su doki zan ma sun ce kaman maganan da ta yi bai dace ba da ya kamata su kai karanta wurin ministan sha'anin waje foreign affairs minister su da su iya su duba wannan su zana mata a cikin diplomasiya a samu a magance kowane misunderstanding. Amma yanda suka respond mata kuma maganan kuma ya samu ya fito into the public domain kaga ya taka principles of Vienna convention.
Masani kan tsaro da dangantakar kasa da kasa Irbad Ibrahim yayi kira ne da ayi takatsan san wajen tunkarar lamarin.
Ya kamata kuma ayi lura da cewa kowane kasa na aiki da doka domin kasan Ghana kuma ita kasa ne dake da incin kanta. Nan na ga ya kamata duba asasanta amma ga cewa wannan matsala kar yazo ya tabarbare ya zama wani babban matsala tsakanin wayannan kasashe biyu da babu wani tangarda tsakaninmu.
Rahoto na nuni da cewa ma'aikatar harkokin kasashen waje ta shiga cikin lamarin. Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako, sabon wakilin muryar Amurka a Accra. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto labaran duniyar daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa fannin rahotanninmu. Bisa la'akari da karuwan mata masu daukar ciki da ba a shirya masa ba a Najeriya da illolinsa a fannin kiwon lafiya, ya sa hukumar kula da yawan jama'a ta ƙasa da haɗin gwiwa hukumar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNFPA bayyana damuwa tare da fitar da rahoton wannan shekara ta 2022 akan batun. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Taken rahoton na bana dai shine sa ido wajen ganin illar da ke tattare da daukar ciki ko juna biyun da ba a shirya masa ba, kuma cikin binciken da aka gudanar kashi 30 zuwa 40 na mace-macen mata masu ciki ko juna biyu da ake samu na faruwa ne sakamakon daukar cikin da ba a shirya ba, yanayin da aka kwatanta a matsayin mafi muni da mata ke shiga. Honorable Nasir Isa Kwara shine shugaban hukumar kula da yawan jama'a ta Najeriya.
Abu ne dake faruwa kuma yana da karuwa, sai kaga a wai gari yarinya tana makaranta ta ciki ko kuma wani lokaci ai mata fiade sai ta ciki. Wannan ƴaƴa da ake fitowa da su ta wannan hanya karuwa suke, kuma ba a yi shiri ba kafin a ce za a haife su. So sai kaga ya zama illa ga ita mace ko yarinya da ta kawo wannan ɗaki duniya. Wani lokaci wanda ya mata gujewa zai yi sai a bata da wahala, wani kuma lokaci garin haihuwa ko ta mutu ko kuma dan ya mutu.
Kuma UNFPA ta bayyana cewa a duk shekara ana samun mata miliyan 121 da ke daukar ciki da ba a shirya masa ba, kuma daga ciki Najeriya na da kimanin mata miliyan 2.5 an kuma danganta auren wuri da auren dole. Dade fiade da ake wa mata da kuma rashin ilimi da talauci daga cikin abubuwan da ke taka rawa wajen haifar da wannan matsalar, kamar yanda Kori Muhammad Habib wakiliyar hukumar UNFPA ta bayyana.
Ai ba kowane yaro da aka haifa ko mace ta haifa ne da shiri da niyya da kuma ta so ba. Akwai wanda za a ce na haifi ƴaƴa hudu, na biyar din tsautsayi ne ya biyo shi, to shi ma an intended din yake ciki. To ina mukan kawo kusa gida, ina wannan ƴan mata da Boko Haram suka kwashe su suka je suka zo da juna biyu, su ma suna cikin an intended. Mata sukan sha wahala domin ba mace da za ta taso ta ce ta fuskanci duniya ta ce ni fa ina so in dakatar da aikuwa na. Tashin hankali yayi yawa a duniya, mata su suka fi shan wahala kuma a cikin wannan matsala. Shi yasa aka ce to wai in an duba a cikin tashin hankali mata su ake bari cikin jidali, a cikin jidalin kuma yanzu akan tashin hankalin sai a ce an yi wa mata fyaɗe. Shi ne aka duba, shi ne matsala da ba a taɗin shi, sin da unseen, kana gani amma kuma in ba ka ƙura idanu ba, ba ka hango wannan unintended da yanzu ke faruwa, kuma shi ya fi komai yawa. Aka ce kashi uku mata uku, ɗaya a cikin kowace uku hakan yana faruwa mata ko kuma ya faru.
Kowane mataki gwamnatin Najeriya ta sa a gaba don tunkarar wannan matsalar, ministan harkokin mata ta Najeriya Dan Pauline Talin ta ce sai da haɗin kai za a shawo kan wannan matsalar.
Halin da ake ciki yana bukatar kowa da kowa ya tashi a tsaye. Mun kai kuka wa majalisa, mun kai kuka wa shugabannin addini da masu angwani su taimaka a wayar da kan iyalai. Dole ne mazaje su gane cewa ba daidai ne a kawo ɗan da ba a bukata. Bai kamata a yi ta aihuwa ba tsari ba. ‘Ya’ya albarka ne, amma in za ka kaɗa a duniya da ba za ka kula da shi ka sa shi a makaranta ka shayar da shi ba, ba amfani ma a kawo ɗan da zai zo ya sha wahala a duniya. ‘Ya’yan da muke gani a titi ba daidai ba ne. Ɗa ya kamata ya samu ƙauna, ya samu kula a cikin gida, a sa shi a makaranta ya ci abincin da zai rayu yadda ya kamata, amma a haifi ɗa da ba za a iya shayar da shi ba, ba sai a sa shi a makaranta ba, wannan ma zunubi ne a gaban Allah.
Mata da ‘yan mata a Najeriya dai suke wakiltar kusan rabin al’ummar ƙasar da adadin ya zarce miliyan 210. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan illolin shan taba ko sigari. Kasancewar hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 31 ga watan Mayu na kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da shan sigari ta duniya don tunatar da mutane game da illolin shan sigari da rage aukuwar cutuka da hakan ka iya haifarwa da kuma rage mace-mace sakamakon sha ko mu'amala da taba ko sigari. Hakan ya sa wakilinmu a jihar Borno Haruna Dauda Biyu ya tattauna da daraktan lafiya na asibitin koyarwa na jihar Yobe Dr. Baba Waru Goni kan wannan batu. Amma kafin mu shiga cikin shirin, bari mu ji hirar da wakilinmu a Abuja Alhassan Bala yayi da wasu da ke mu'amala da taba ko sigari da kuma wasu da suka san illolin shan sigarin.
Na dan samu damuwa ne wani lokaci na yi rashin lafiya, sannan da naje asibiti sai ake ce min ko sigari tana iya kosin din wannan rashin lafiyan da nayi. To daga wannan lokacin kuma sai da na hannan bayan na ji sauki, ma ko da ina ciwon ban daina shan sigarin ba, sai ma bayan na ji sauki sai gani ga abin nan fa ni na sa kaina. To tunda ni na sa kaina ma ai ya ma kamata a ce na bari, sai in saya ma wani lokaci don kada wani ya zo ya ce min mu je a shan sigari, amma in nuna mishi ina ma da ita amma dai ba zan sha ba.
Eh, komai da ra'ayi ne. To kawai ni ina ra'ayin shan ta ne a lokacin da na ganta tun ina dan karami na haka. Ina dan amfani da kare da sauran dan abun nan wanda ake murda muna yi muna shatin muna konewa hatta kai ana aike mu mun ma muna sauwa hatta kai mu ma mun fara samun kudin mu naira 5-10 muna sauwa muna dan kaucewa a bakin daji ko gefen gida ko bayan gida ko a toilet muna dan caccakawa saboda temperature na sauka.
Abin na ban tsoron lokaci saboda in kada mu a kwalinta in irin gargadin da ake yi in ka dibi lungs ɗin mai sha don da bai sha a kwalin madaksa ka san abin dubawa ne. So I'm decided to step back from it. Da a rana ina iya using kaman kwali ɗaya ko more than that, amma yanzu lokacin yin amfani da kare biyar.
A kara ai ba lizayi ina shan ta ne fiye da kwali ma biyu ko uku, amma yanzu na rage na dawo irin dai guda biyu guda uku.
Mai shan sigari yakan samu cututtuka fiye da wanda baya shan sigari, misali tarin fuka. Ni da bana shan sigari da kuma wanda yake shan sigari, wanda yake shan sigari sai ya fara samun tarin fuka kafin wanda baya shan sigari saboda illolin da yake ma magudanar iska. Sannan haka harwa yau ciwon siga ma an yi nazarin cewa waɗanda suke shan sigari sun fi saurin samun ciwon siga kafin wanda baya shan sigari. Kuma mata ma masu shan sigari ana samun illoli sosai, yana sa musu kansa kaman kansan bakin mahaifa. Sannan kuma idan suka samu ciki aka zo suna iya haifan ɗa lokaci bai yi ba ko kuma su haifi ɗa mai kankancin nauyi wanda zai sa yaron ya samu matsala a wasu lokutan ma yaron ba zai iya rayuwa ba.
To madalla ga kuma hirar da wakilin mu na jihar Borno ya aiko mana.
Menene afamin shan taba sigari tukunna?
Hukumar lafiya ta duniya ta keɓe ranar 31 ga watan Mayu na kowace shekara ya zamanto kamar ranar da ake gangami ko kuma tunatar da al'umma illan shan taba a sigari. Wato takin wannan shekara ta 2022 wato a kare kamar muhalli daga illar shan taba sigari, wato kare muhalli daga illar taba sigari. A kididdiga ko alƙaluma na hukumar lafiya ta duniya na nuna cewa kusan mutane kusan miliyan 8 ne ke mutuwa kowace shekara saboda illar shan taba sigari. A cikin waɗannan wato mutane miliyan kamar 7 daga illar taban ce kai tsaye, sai kuma kusan miliyan 1,200 sukan rasa rayukansu ne sababin ba su suke shan taba ba amma suna alaka ko suna zama a inda ake shan taba, abinda ake cewa second hand smoking. Kuma kididdiga na nuna cewa kusan kashi 10 na al'ummar duniya suna shan taba sigari, wato kusan mutum biliyan 1 da miliyan 300 kenan waɗanda suke alaka da shi. Kuma kusan kashi 90 cikin 100 na wuraren nan al'umma suna rayuwa ne a ƙasa ko kuma matsakaici a wurin tattalin arziki a duniya, abinda ake cewa low and middle income countries, musamman ma a ƙasashen Afrika kudu ga hamadar Sahara da ƙasashen Asiya da sauransu. Kuma kididdiga yana nuna cewa kusan kashi 40 na maza da ke rayuwa a duniya ko kashi 36.7 suna amfani ko suna alaka da taba sigari, kazo mata kuma kusan kashi 7.8 na mata da ke rayuwa a al'ummar duniya suna alaka da wannan taba ta sigari. A nan Najeriya ko wata kidi wani bincike da aka ya nuna cewa kusan kashi 10 na al'umman ƙasar nan suma suna alaka da wannan taba ta sigari. Sai dai akwai bambanci a yanayin ainihin wurare, kamar misali nan arewa maso gabas an ce an fi amfani da shi an kwatanta da arewa maso yamma da sauransu. To amma dai har yanzu ana bukata a sake faɗaɗa wannan bincike da aka yi saboda a tabbatar. In muka zo ainihin illar taba sigari, za mu ga cewa taba tana kunshe da kusan sinadarai kusan 4,000 da sauransu, waɗanda a cikinsu waɗansu suna nan kaman guba ne, suna iya illa ga ko barazana ga lafiyar ɗan adam. In muka duba cututtuka da taba take kawowa suna nan da yawa. Za mu fara da sankara ko kansa, abinda ake cewa daji. Kansa kusan na gaɓoɓi daban-daban na ɗan adam kusan yawanci suna da alaka da wannan sinadarai da ke cikin taba sigari, abinda ake ce musu carcinogen a turance. Waɗannan sinadarai suna iya kawo sankara kamar na mama ko na mahaifa ko na bakin mahaifa ko na uwar hanji ko kuma musamman ma na huhu da na makogoro da na harce. Kusan ba sankara na jiki da ainihin taba sigari ba ta kawo illa. Sinadarai da suke ciki suna iya haddasa hawan jini, suna iya haddasa ainihin shanyewan bangare ɗaya na mutum ya daina aiki, kaga stroke zai iya kawo. In mutum yana da ainihin ciwon siga kuma ya hada da shan sigari zai kara masa illa. Yana iya kawo bugun zuciya, abinda ana cewa heart attack da sauransu. In mace mai juna tana shan taba zai iya kawo illa a ainihin jaririn da take dauke da shi a mahaifarta. Ko a haife shi lokacinsa bai ba, ko ya zamanto baya girma yadda ya kamata ya girma, ko a haife shi ya zamanto yana da wata tawaya a wani bangare na jikinsa ko kwakwalwarsa ko hankalinsa da sauransu. Duka wannan illoli ne da taba sigari ka iya kawo ainihin ɗan adam. Sai kuma ta bangaren tattalin arziki, shan taba yakan iya tauye tattalin arzikin iyalai. Abin kuɗin da ya kamata ya amfani da shi wurin ciyar da iyali ko biyan kuɗin makarantar yara ko kuɗin gidan haya da sauransu sai ya amfani da shi ta hanyar da kuma kaga zai zama to kamar almubazzaranci ba zai amfani a waɗannan iyali ba. Za ka faɗaɗa daga ainihin matakin iyali zuwa ainihin al'umma zai iya kawo matsaloli a irin waɗannan al'ummomi. To waɗannan duk yana daga cikin illolin da taba sigari kan iya kawo.
Dokta, ka yi maganan wanda ba ya shan sigari yana zama zubta, masu shan sigari sun ma ko illa zai iya kawo masa, wani ne cuta ne zai iya kamuwa da shi?
Kusan illoli na lafiya da muka irga ɗin nan mun yi bayani cewa kaga taba sigari kan haddasa kusan mutuwa miliyan 8 kowace shekara.
Haka
a ciki kusan miliyan 1.2 duka saboda sababin mutanen da ba kai tsaye suke shan wannan taba sigari ba amma suna alaka ko kuma kusantuwansu da mutane da suke shan taba. ba, saboda sai kuma hand smoking wannan tiriri da yake fita hayakin da yake busa wannan mutum yana zama da shi ma yana shaka kan iya kawo masa illa a lafiyarsa. Abubuwan da muka yi rigan nan aka dade ana mu'amala ana zanne tare, misali mace da miji ko abokai ko wuraren da ake zama wurin aiki ko wurin sana'a, kaga zai iya kawo illa a mutumin da koda shi baya sha ne, in aka dade ana mu'amala saboda wannan shakar wannan hayakin da ke kwance da waɗannan gubobi ko sanadarai da muka kidaya zai iya kawo mutum illa. Kuma abu daya da ban faɗa ba, akwai nau'uka na taba sigari kala-kala. Kaga akwai sigari wanda muka sani ana ce masa cigarettes da turanci, kuma akwai ainihin wanda ake sha kamar shisha wanda za a dan hura wuta ne da ainihin wani bututu hakan nan ana sukansa, shi ma kaga wannan pipe smoking shi ma yana da illa. Akwai kuma lofe, shi ma nau'i ne na taba sigari da ake sha. Sai kuma akwai taba sigari da ana cewa siga, bashi da yawa kamar a nan Najeriya amma ka duba kamar kasashen Latin America ana amfani da su sosai. Akwai kuma taba sigari wanda ake taunawa da goro, ainihin ganyen taban a dinga tonawa kamar tsofi da sauransu. To duka waɗannan suna da illoli. Kuma matakai da kamar ake ɗauka a matakin Majalisar Ɗinkin Duniya wurin dakatar da wannan taba sigari shine, na ɗaya kaga kamar a ce misali a kawo dokoki musamman ma a majalisu na jihohi a matakin tarayya ko jiha wanda zai hana shan taba, misali a cikin gidaje ko wuraren aiki ko masana'antu ko inda jama'a suke taruwa, wannan yakan iya rage illoli da muka girgan nan. Na biyu kuma ya zamanto an ƙara haraji a kamfanoni da suke samar da tatkanta taba sigari, aka ƙara musu haraji ainin, shi ma zai sa mutane ya zamanto ba su iya samu su saya, shi ma zai rage. Sai kuma ainihin talla da ake yi ko kuma advertisement na taba sigari ya zamanto an rage shi, ko talla kai tsaye a kafofin yaɗa labarai kamar television ko radio ko kuma yanda hotuna da za a ringa mannawa gurin taron jama'a ko billboard haka, alluna da ake kafawa a cikin gari, ko kuma misali a ce a cikin riguna, ko kuma yanzu misali ƴan kwallo, saboda yawancin matasa samari suna son ainihin suna da sha'awar kallon kwallon kafa, musamman ma irin gasar da ake a kasashen Turai, ya zamanto waɗannan club suna amfani da wannan, duka ya kamata a hana. Na biyu ya zamanto ana nuna ainihin illoli na wannan taba sigari ta ɓangaren nuna hotuna na mutanen da suka kamu da shi ko ya kawo musu illa, ya zamanto ana nuna a television ko kuma a hotuna mutane suna ga yadda huhun ɗan adam zai kasance ko zuciyarsa ko ɓangare na jikinsa da ya kamu da wani cuta saboda taba, zai iya wannan maraza na mutane ya zamanto ba sun daina mu'amala da wannan. Wannan duka yana daga cikin hanyoyi da za a rage a alaƙa da musamman ma taba sigari.
Masu sauraron mu, kada da ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abinda za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa a guji dukkan abinda zai kawo barazana ga lafiyar jiki, saboda masu azancin magana kan ce rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya.
Madalla a gaida Hauwa Umar, yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Ahmadu Manaja Bauchi daga anguwar Karofi Madaki a Najeriya. Yace ku bani dama ne kira ga ƴan uwana talaka, musamman ma matasa masu hidimomin siyasa, da mu guji siyasar batanci da cin mutuncin juna, da ma uwa uba zubar da jini ƴan uwanmu, duk akan kare ƴan siyasar da rayuwarmu bata gaban su. Fatan mu shine Allah ya bamu shugabanni na gari masu son ci gaban kasar mu da ma al'umma baki daya. Saƙon Sani mai lange-lange Iyawuri yace sanar da amincewa da shirin gina bututun iskar gas da zai hada Najeriya da kasar Morocco da gwamnatin Najeriya ta yi yayi daidai, ganin cewa wannan babbar hanya ce ta jawo wa Najeriya kuɗin shiga, da fatan Allah ya sa a cimma nasara. Saƙon Kinono Sani Yunusari daga jihar Bauchi yace hakika ci gaba da ficewar da masu sana'ar a Caba ke yi daga jihar Lagos zuwa wasu jihohi sakamakon haramta sana'ar a Caba da gwamnatin jihar Lagos ta yi. Tabbas hakan bai zo mana da mamaki ba. Muna fatan Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga al'ummar jihar Lagos da ma Najeriya baki daya.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaba Joe Biden ya ce Amurka za ta ba Ukraine ƙarin rokoki da wasu makaman yaƙi na zamani da kudadensu suka kai dala miliyan 700, yayin da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine ta shiga wata na hudu. Sai dai fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce Ukraine ta yi alƙawarin ba za ta harba makaman cikin yankin Russia ba. Jami'an gwamnatin Amurka sun ƙara da cewa wannan tallafi na makamai an samar da shi ne don yin amfani da shi a halin da ake ciki wanda ke wakana a gabashin Ukraine. 'Yan sanda a jihar Oklahoma da ke tsakiyar kudancin Amurka sun ce mutane hudu sun mutu.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin da ma injiniyanmu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.